الحمد لله رب الحمد لله الذي أنزل القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله العلي العظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهديه إلى يوم الدين أما بعد فقد سجل القرآن الكريم العديد من الآيات التي تفضل فضل الصحابة رضوان الله عليهم وما قاموا به من نصرة دين الله تعالى ففي القرآن العظيم آيات كثيرة أخبر الله تعالى فيها بفضلهم وزكاهم ووصفهم بالإيمان والعبادة والجهاد والهجرة والنصرة وبشرهم بالمغفرة لذنوبهم والرضا عنهم والرحمة ووعد كل من آمن منهم قبل الفتح أو بعده بدخول الجنة قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وقال جل وعلا هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم حيث امتن الله على نبيه بنصرته إياه وبنصر المؤمنين وهم الصحابة وهذه منزلة عظيمة أنزلهم الله إياها إذ جعلهم أنصاره وأنصار نبيه صلى الله تعالى عليه نعم ويقول الله تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون وهذا أيضا بيان لفضل الصحابة الكرام من المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم طاعة لله جل وعلا وابتغاء مرضاته بأن لهم الدرجات الأولى والمنازل الرفيعة وأنهم الفائزون فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار وقال جل وعلا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da godiya da kirari sun tabbata daga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya saukar da alqur'ani dan ya zamto bayani dangane da dukkan komai ya sanya qur'ani ya zamo shiriya ya zamo rahama ga mumunai da wannan alqur'ani Allah yake shiryar da bayin shi yake fidda su daga duhu na kafirci da duhu na shirka da duhu na ainihin zalunci da duhu na jahilci zuwa ga haske na imani da izinin shi subhanahu wa ta'ala da wannan alqur'ani ne kuma Allah yake shiryar da bayin sa zuwa ga hanya madaidaiciya muna shaidawa kai kadai ka cancanta abota maka ya Allah muna kuma shaidawa annabin da ka aiko babba dan Abdullahi bawanka ne manzonka ne tataccen tatatu zababben zababbu Ya Allah kai salati da sallama akan wannan annabi mai girma da dukkanin alayen shi gaba daya da dukkanin sahabban shi da waɗanda suka bi tafarki irin tasu har zuwa ran tashin kiyama yan uwa masu girma hakika alqur'ani mai girma ya tattara ayoyi masu tarin yawa waɗanda suke bayani filla filla daki daki dangane da falalan sahabbai dangane da matsayin su dangane da darajar su da irin abin da suka tsayu akai na taimakon addinin Allah suka bada lokacin su suka bada rayukan su suka bada dukiyoyin su dan wannan addinin Allah ya ci gaba suka taimaki annabin shi suka taimaki addinin shi lalle a cikin alqur'ani mai girma akwai ayoyi masu tarin yawa wanda Allah ya yabi waɗannan bayi nashi ya kuma siffanta su da imani ya siffanta su da ibada ya siffanta su da jihadi yayi bayanin sun yi hijira sun taimaki addinin Allah sun bar gidaddajin su sun bar garurrukan su sun bar ƴan uwan su kadai saboda kauna ga wannan addini da kauna ga wanda yazo da wannan addini da kuma kaunan Allah subhanahu wataala sun fifita addini sun fifita Allah sun fifita manzon Allah akan iyalan su akan iyayen su akan ƴan uwan su akan duk abin da suka mallaka suka bar makka suka tare a madina sabuwar rayuwa wacce ba saba da ita ba ga tsananin sanyi a madina wanda mutanen makka ba san wannan sanyin ba suka ainihin tare a madina kauna ga wannan addini da kauna da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne ma Allah cikin falalan shi da rahamar shi ya musu albishir tun daga nan gidan duniya da gafara da rahama cewa kuma ya yarda da su Allah ya musu alƙawarin aljanna ga duk wanda yake cikin sahabbai kafin fatihu makka ne ko bayan fatihu makka daga cikin siffofin waɗannan sahabbai Allah ya faɗa cikin alqur'ani mai girma ayoyi daban-daban da kuma salon zance daban-daban wanda akwai wani malami da ya bincike akan ayoyin alqur'ani mai girma waɗanda suke magana game da sahabbai kai tsaye ko kuma kai sunkuye directly ko indirectly dangane da falalan su dangane da matsayin su dangane da darajar su sai da ya kawo ayoyi har guda 100 a cikin alqur'ani mai girma wannan abun mamaki ne kaga ayoyi guda 100 idan kullun zaka dauki guda 10 kai magana akan su a kowace juma'a sai kai sati 10 kana magana kadai kan sahabbai a cikin alqur'ani mai girma kafin ka zo maganar sahabbai cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ka zo maganar sahabbai a cikin aqwal na as-salafus salih magabata na kwarai tun daga kan tabi'ai atba'ut tabi'in da duk ainihin malaman da suka biyo bayan su saboda haka magana akan sahabbai watakila sai dai a dan tsakuro kadan a cikin alqur'ani mai girma a wani sati ko wani lokaci muka samu dama kuma mu tsakuro wani abu a cikin hadisai dan gaba ɗaya huduban kaf ayoyi ne kadan da muka ebo daga alqur'ani mai girma babu hadisi ko guda daya dangane da falalan sahabbai dangane da ainihin darajar su Allah ta'ala ya kara musu yarda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani mai girma kamar yanda wancan satin da ya gabata nayi huduban juma'a masallacin miyati akan yan tatsina ko yan qalaqatu waɗannan aqidu da ainihin masu zagin sahabbai da masu kaidata ainihin hadisai aqidu ne da suna tashi a wannan zamani musamman a kafafen sada zumunta na zamani haka ya zama wajibi akan dukkanin malamai da kuma ire-iren mudalibai da dukkanin masu karantarwa dole su tashi su fito da ainihin ƙaryan waɗannan mutanen su bayyana gaskiyar hadisai su bayyana kuma gaskiya da falalan sahabbai li yahlika mahalaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina wanda zai gane ya shiryu ya gane ya gyaru akan hujja haka wanda zai halaka ya halaka akan hujja an riga an tsayar masa da hujja an masa bayani filla filla daki daki kadai sai da fa in ya bi san zuciyar shi ne Allah subhanahu wataala ya fada dangane da sahabbai yace allazina amanu waɗannan da suka yi imani wa hajaru suka yi hijira sai yace wajahadu kuma suka yi jihadi fi sabilillahi dan daukaka addinin Allah bi amwalihim da ainihin dukiyoyin su wa anfusihim da rayukan su yace a azamu darajatan indallah waɗannan su suke da mafiya girman daraja a wurin Allah subhanahu wataala wa ulaika humul faizun, wadannan sune marabauta, su suke da babbar rabo ranan gobe kiyama. Babu ko shakka wannan aya ta zo ne a siyakin ta cikin suratul tauba, tana magana ne kai tsaye da sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Allah ya sake fada cikin wata aya yace walladhina amanu, wadannan da suke imani, wahajaru suka hijira, wajahadu fi sabilillahi suka jihadi dan ciyar da addinin Allah gaba, sai ce walladhina awau, da wadannan da suka ainihin karbi bakoncin mutanen Makka suka ba su wurin zama, kaga sahabban Madina kenan, wadanda suka hijira sahabban da suka zo daga Makka, walladhina awau suna ainihin ansar, wadanda suka karbi bakoncin sahabban Makka suka ba su ainihin wurin zama, suka ba su dukiyoyin su, suka ba su gowa kansu, suka karbe su. Allah ya ce wa nasaru, suka taimaki addinin Allah, suka taimaki manzon Allah alaihi salatu wassalam a daidai lokacin da a mahaifarsa a garin su, garin da su suka kafa wannan garin, kakannin shi ne asalin wannan garin, amma aka fidda shi a wannan garin saboda kiyayya da addinin da yazo da shi. Sahabban Madina suka karbe shi, suka karbe sahabban shi, wa nasaru, suka taimaki addinin Allah. Allah sai ya ce ulaika humul mu'minuna haqqa, lalle waɗannan mutanen da su al-muhajiruna da al-ansaru, humul mu'minuna haqqan, sune mu'mine na gaske. Ko baka jin larabci ka san haqqan, lalle babban magana yake. Allah ya ce ulaika humul mu'minuna, wannan jumlan kadai ma ta isa, sai ya ce haqqan dan taukidi, ya tabbatar da imanin su. Yace lahum maghfiratun, suna da wani irin gafara, wa rizqun, da wani irin arziki karimin mai girma. Wannan aya tana magana ne kai tsaye da sahabban Makka da sahabban Madina. Allah yana bayyana ainihin darajar su, yana bayyana falalan su. Allah ya ce ayyuhan nabiyyu hasbukallahu, ya kai wannan annabi mai girma, Allah ya ishe ka, Allah ya isan maka, Allah shi zai baka taimako, shi zai baka kariya daga sharrin makiya, daga sharrin munafukai, daga sharrin mahasada. Sai ce wa manittaba'aka minal mu'minina, da waɗanda suka ainihin bika daga cikin mummunai, su ma Allah ya ishe su, Allah zai taimake su, Allah zai ba su kariya daga sharrin makiyarsu, daga sharrin abokan gaba, daga sharrin mahasada. To kaga anan sai malamai suka ce fadin wa manittaba'aka minal mu'minina, Allah na tabbatar da imanin sahabbai ne, dan suwa ke tare da annabi, suwa suka yi imani da shi a karon fari, lalle su ne waɗannan sahabbai, babu ko shakka. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sake fada cikin wata aya, yace huwal ladhi ayyadaka bi nasrihi, yace wa bil mu'minina, Allah shine wanda ya karfafe ka da taimakon shi da agajin shi, yace wa bil mu'minina, sannan kuma Allah shine ya karfafe ka ya taimake ka da waɗannan masu imanin da ke tare da kai, su ne suke bayan ka a sallah, su suke bayan ka a wurin jihadi, su suke gaban ka a wurin jihadi, su suke baka kariya, su suke taimakon ka, saboda taimakon ka din taimakon addinin Allah ne. Waɗannan ayoyi duk suna magana ne akan daraja da matsayin waɗannan sahabbai. A cikin wata aya da ba Allah sai ce lakinin rasulu, sai ce shede fa wannan manzon, ar-rasulu bil alif wal lam, manzon nan sananne wanda shine Muhammad ibn Abdullah, Muhammad dan Abdullahi, Allah ya salati da sallama akan shi, yace lakinin rasulu, sai dai fa wannan manzon, yace walladhina ma'ahu, walladhina amanu ma'ahu, da waɗanda suka yi imani tare da shi, dan Allah su wane ne suka yi imani tare da annabi? Komai munafincin ka kasan sahabbai ne, su ne amanu ma'ahu, suka yi imani tare da shi, tare suke kwana a gari daya, tare suke tashi a unguwa daya, tare suke sallah masallaci daya, shi zai ruku'u ya dago yace sami Allahu liman hamidahu, su ce rabbana walakal hamdu, sune zai rafkanuwa su ce an yi rafkanuwa a sallah, da su yake shawara, ya auri ƴaƴan su, sun auri ƴaƴan shi, yayi kasuwanci da su, yayi harkoki kala kala da su, su suke tare da shi a gida, su suke tare da shi a halin tafiya, a zafi, a sanyi, a tsanani, a kowane lokaci. Walladhina amanu ma'ahu, sai Allah ya ce da waɗanda suka yi imani tare da shi wannan annabin, jahadu bi amwalihi, sun yi jihadi da dukiyoyin su, wa anfusihim, da kuma rayukansu, sun ainihin sadaukar da rayuwarsu gaba daya dan bawa addinin Allah kariya, sun sadaukar da rayuwarsu dan ba wa addinin Allah da manzon Allah kariya dan taimakon Allah taimakon addinin Allah ne in tansurullaha yansurkum in kun taimaki Allah zai taimake ku bi mana ku taimaki addinin Allah to sai Allah ya ce wa walaka lahul khairat wadannan sahabban suna da wadin surin khairatu wato jami'ni na alkhairi alkhairai masu tarin yawa lahumul khairatu alkhairai masu yawa sun tabbata a gare su wadannan sahabban sai ce walaika humul muflihuna kuma wadannan sune marabauta sune almuflihuna a nan gidan duniya sune almuflihuna ranan gobe kiyama na daga cikin muflihunan da sahabbai suka samu da an kira sunan sahabi daya sai ce radiyallahu anhu su sahabbai lokacin da kace radiyallahu anhu zai zama ko kana bada labari ko kuma kana musu addu'a amma in ba sahabi bane ba babu wanda zaka ce mishi radiyallahu anhu a matsayin bada labari sai dai addu'a idan kace Imam Malik ko Shafi'i ko Abu Hanifa ko Imam Ahmad sai kace radiyallahu anhu nan addu'a kake musu amma ba labari kake badawa ba amma su sahabbai qat'an kana bada labari Allah ya yarda da su amma duk wanda ba sahabi da ka mishi fata Allah ya yarda da su dan kalman tana daukar addu'a kuma tana daukar labari duk wani mai imani Allah ya yarda da shi amma su sahabbai kuma radiyallahu anhum Allah ya yarda da su dan ya nassanta ka cikin alqur'ani mai girma Allah ya ce wadannan sune marabauta a nan gidan duniya duk mu'mini na gaske yana musu addu'a shi sa nan Aisha Allah kara mata yarda da aka ce da ta ga wani ya ce ke ba uwarsa bace ba dan an ce mata annabi iyayen mummune ne yace shikan Aisha ba uwarsa bace ba tace ai gaskiya fada ne ba uwarshi bace ba Allah ya ce ne uwar mummune ne da fata an gane eh magana da amsa kenan ni kan uwar masu imani ne dan haka ni ba uwarsa bace ba baya cikin ƴaƴana Allah subhanahu wataala ya fada cikin wata aya yace wasabiqunal awwaluna wadannan da suka riga shiga musulunci wadannan da suka riga karban imani al awwaluna na farko farkon nan min al muhajirin wal ansari da sahabban makka muhajirun da ansarawa mutanen madina sai ce wallazina taba'uhum bi ihsani da wadanda suka bi bayan su da kyautatawa radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su su ba sun yarda da shi wannan ayan mafi yawan mutane ba sa gane ina ne falalan sahabbai ke a cikin ta sai suka kama an hada sahabbai ne a dadu wani mai imani an ce radiyallahu anhum wa radu an Imam Malik Imam Darul Hijra yace gaban da falalan sahabbai ke fitowa shine yace sahabban Makka da sahabban Madina sai yace wallazina taba'uhum bi ihsani sai aka sanin sharadi suna su babu sharadi da wanda ya biyo bayan su da kyautatawa da bin Allah sau da kafa da riko da tauhidi da riko da sunna sai ya cika wannan sharadin radiyallahu anhu amma su sahabbai da aka kawo sunan su babu wannan sharadin kamar ana baka labarin already sun yi imani already sun yi tauhidi sun yi riko da sunna ina fata an gane Allah sai ya ce to Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi sai ya ce ya musu tattali ko tanadin aljanna wannan aljannan wacce koramu ke gudana ta karkashin benayenta kaga kadai wannan lafazi da yazo kai tsaye sahabbai sune suke shiga a karon fari Allah ya ci musu tanadin aljanna aljannan da kuma khalidina fiha za su zauna cikin ta har abadan abada khalidina fiha abadan yace zalikal fawzul azim a wata aya kuma Allah sake bada labari daraja da falala na wadannan sahabban yace minal mu'minina rijalun sadaqu ma'hadullahi alai minal mu'minina daga cikin mummunai su wadannan sahabban rijalun akwai wadansu mazaji akwai wadansu gwaraza sadaqu ma'hadullahi alaihi sun gaskata abinda suka yi wa Allah alƙawari bi ma'ana sun yi wa Allah gaskiya duk alƙawarin da suka masa sun cika babu ainihin kwange babu ainihin khiyana babu cin amana sadaqu ma'hadullahi alaihi duk abinda suka Allah alƙawari sun riga sun cika shi yasa ƙarshen ayan Allah cewa ma baddalu tabdila basu musanya komai ba basu canja komai ba canjawa sun tsaya akan tauhidi sun tsaya akan gaskiya sun taimaki addini sun riki amana wanda Allah ta'ala ya dora musu na ainihin taimakon manzon Allah da taimakon addini Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala a cikin wata aya daban ya sake bada labari yace laqad radiyallahu 'anil mu'minina, laqad haqiqa radiyallahu 'anil mu'minina, Allah ya yarda da mummunai. Sai yace idh yubai'unaka tahta ash-shajarati, a lokacin da suke maka mubai'a a karkashin bishiyar nan sananniya, karkashin wata itaciya sananniya, a ainihin wurin da wannan abun ya faru, Allah sai kira wannan bishiyan ash-shajara, sananniyar bishiya wacce bata bukatan ayi bayani dangane da ita. To waɗannan sahabban da suka yi maka, suka dinga maka mubai'a, wannan yazo ya kawo chaffa, wannan ya kawo chaffa, sahabbai 1400. Allah ce gaba ɗayan su kabar radiyallahu anhu, Allah ya yarda da waɗannan sahabban da suka muku mubai'a karkashin wannan bishiya, saboda Allah ya toshe ainihin bakin munafukai, yace fa'alima ma fi qulubihim, Allah ya san abin da ke cikin zukatansu. Idan ƙarya ne ya sani, idan gaskiya ne ma ya sani, saboda gaskiyar ne yace radiyallahu, Allah ya yarda su. To sai a yau ka zo kana munafiki, kana fiki-fiki da ido kace sun yi munafunci, Allah kuma yace fa'alima ma fi qulubihim, Allah ya san abin da ke cikin zukatansu. Yanzu dan Allah da kai da Allah wafi sani abin da ke cikin zukatan mutane. Wa ba rabbika mithlu khabir, wa zai baka labari irin na khabir wanda shine Allah? Amsa ita ce babu. To Allah da ya san abin da ke cikin zukata, wanda kira kashi da innahu alimun bi zati sudur, Allah ya san abin da ke cikin kirazan mutane, yace fa'alima ma fi qulubihim, Allah ya san abin da ke zuciyar sahabbai, fa anzala sakinata alaihim, sai Allah saukar da nutsuwa a kansu saboda tashin hankalin da aka shiga a daidai wannan lokacin. A lokacin da aka yi bai'atul ridwan, an shiga tashin hankali, an shiga cikin damuwa, Allah sai saukar da as-sakina akan sahabbai, wa asabahu fatahan qariba, Allah sai yace ya saka musu da wani irin budi qariban na kusa, wanda wasu malamai suka ce shine fatahu makka, wani magane makasiratan ya'khudunaha wa kana Allahu azizan hakima. Waɗannan ayoyi duk ba wani abu suke nuna mana ba face daraja da matsayin sahabbai. Allah ya faɗa cikin wata aya yace Muhammadur Rasulullahi, Muhammadun nan dai manzon Allah ne, alaihi abdus salatu wa tammu taslim, kaga shi kadai ne Muhammadun Rasulullahi, kuma muftada ne da khabar Muhammad manzon Allah ne, kaki ko kaso Allah ya ce shi manzon shi ne, shikenan, ko ka amince ko karka amince, Allah ya ce manzona ne. Yace walladhina ma'ahu, waɗannan da ke tare da shi kuma, ashiddau 'alal kuffari, suna da tsanani dangane da kafirai, duk abin da shafi tauhidi ba sa daga kafa, babu sassauci, amma ruhamau bainahum, tsakaninsu da juna kan akwai rahama, akwai jin kai, akwai tausayi, akwai kaza, akwai kaza, akwai kaza. Ba nan bane ainihin mahallin shahid da nake so na kai. A cikin ayan a gaba Allah sai ya ce zalika masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil injili, yanda Allah bada labarin annabi cikin at-taura, ya bada labarin annabi cikin injila, haka sahabbai Allah yake bada labarin su tun kafin su zo. Da nassin Qur'ani Allah ya ce waɗannan sahabban tarahu ruk'an sujjanan, za ka gansu ga su masu yawan ruku'u, masu yawan sujjada, yabtaquna fadlan minallahi wa ridwana, suna neman yardan Allah, suna neman falalan Allah da yardan shi, kuma Allah ya yarda da su, ya bada labari, ya ba su falalan da suke nema, ya ba su yardan da suke nema. Wannan misali su ne, haka yake a cikin at-taura, haka yake a cikin injila. Allah ya faɗi siffofin su a ƙarshen ayan, kuma yace ya musu tanadin gafara, ko kaji ko kaso Allah ya ce ya gafarta musu. A cikin wata aya kuma Allah subhanahu wataala ya faɗa dangane da sahabban Makka, yace lil fuqara'il muhajirina alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaquna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasula ulaika humus sadiquna, yace waɗannan talakawan nan muhajiruna, waɗanda aka fitar da su daga gidaddajin su, bi ma'ana aka kore su a Makka, aka fitar da su da ƙarfin tuwo, ba dan suna so ba, sai saboda zalunci irin na kafiran Makka, aka fitar da su, aka kwace musu gidaje, aka kwace musu dukiyoyi. Kaga mutum na da gida, yana da dukiya, haka zai fita shi kadai, bashi da komai, ko riga ba zai dauka ba, ya samu ya sulale da imani shi gudu. Sahabbai ba abun wasa bane ba, duk abin da mutum ya mallaka ya bar shi, haka zai sulale, ya fifita imanin shi akan gidan shi, akan dukiyar shi, akan duk abin da ya mallaka na raƙuma ko na dukkanin abin da yake da shi ko na ƴan uwan shi da ba su yi imani ba, ya sulale daga shi sai rigan jikin shi ya yafe wancan gaba daya, shi a bar shi ya bauta wa Allah shi kadai tallin ta daya daya. Waɗannan sahabban Allah ce ukhriju min diyarihim wa amwalihim, an fitar da su daga gidajen su da dukiyoyin su, yabtakuna fadlan min Allah wa ridwana, suna neman falalan Allah, suna neman yardan Allah, wayansuruna Allah wa rasulahu, suna masu taimakon Allah, suna masu taimakon manzon Allah. Taimakon Allah shine taimakon addini, sun taimaki addinin Allah, sun taimaki manzon Allah alaihi salatu wassalam. Allah sai ya ce ulaika humus sadiquna, waɗannan su ne masu gaskiya, duk wanda ba su ba sai dai biyu bayan su. Babu wanda Allah ya ce wane mai gaskiya ne hin sahabbai, hin sahatta. In ka dauki hadisin Ubay bin Ka'ab a lokacin da abin da ya faru ya faru, wa ala thalathati alladhina khulifu, Allah da ya gama bayanin komai sai ya ce ya alladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma as-sadiqina, ya kuma su imani ittaqullaha, ku ji tsoron Allah, wa kunu ma as-sadiqina, ku kasance tare da sahabbai suna as-sadiqina din. Shi yasa ina yace ulaika humus sadiquna, to sahabbai Allah ya kira su da masu gaskiya. Yau duk wanda yazo yace ba masu gaskiya bane ba, wallahi ba da su yake ba, Qur'ani ya kareta, Allah ya kareta. Wannan ka kwana da shirin cewa duk wanda ya kareta sahabbai ya kareta Qur'ani, ya kareta Allah subhanahu wataala, ya kareta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya fada dangane da ainihin sahabban Madina, yace wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana, wallazina tabawwa'u ad-dara, sai yace waɗannan sahabban nan dai na Madina waɗanda suka karbi sahabban Makkan nan suka zaunar da su a gidajen su, wal imana ai wa atana qul imana, suka rungumi imani. Waɗannan sahabban Madina din Allah yake cewa min qablihim, tun kafin ainihin sahabban Makka su zo, yuhibbuna man hajara ilayhim, suna kaunan waɗanda suka hijira zuwa gare su. Ka san cikan imani ne ma ga baki suna ta zuwa muku, kuma kuna murna kuna jin dadi. Wannan ya nuna imanin da ainihin sahabban Madina ke da shi. Kisa waɗanda ainihin dama basu shiga musuluncin ba, wanne zai musulunin halakan su, irin su dan salula, shi tashin hankalin shi an shigo Madina za kwace masa shugabanci. Amma sahabban na gaskiya su murna suke yi ga annabi ya zo da waɗansu baki, suna ta ainihin karban su hibbuna man hajara ilayhim. Allah ce wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, duk abin da suka bayar baka samun wani abu a cikin zuciyarsu na bukata, da sun bada abu sun bada shikenan. Yace ba za ka samu wata haja a cikin zukatan su ba dangane da abin da suka bayar, ba sa bukata, sun bada shi ne ga Allah, sun bada shi ne ga manzon Allah alaihi salatu wassalam. Allah sai yace wayusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, ko da suna da tsananin bukata dangane da wannan abun za su fifita sahabban Makkan nan akan su. Mutum ya raba gidan shi ce rabi ya ba sahabin Makka, yana da gona ya raba rabi ya ce ka dau rabi, yana da mata biyu ya ce zan sake ɗaya ka aura, ka je ka zaba wacce kake so a ciki, amare ko uwar gidan, saboda tsabar imani. Allah sai ya ce ta ulaika humul muflihuna, mahallu shahid kenan, waɗannan su ne marabauta a nan gidan duniya, su ne marabauta kuma ranar gobe kiyama. Allah ya faɗa cikin wata aya ya ce yau malaiku zallahu annabiya wallazina amanu ma'ahu, ranar tashin kiyama rana ce da Allah ba zai bakanta wa manzon Allah rai ba, Allah zai faranta mishi, Allah ba zai kunyata shi ba, Allah ba zai tozarta shi ba, Allah ba zai wulakanta manzon Allah ba. Idan ka yadda da wannan ayan sai ya ce wallazina amanu ma'ahu, da waɗanda suka yi imani tare da shi. Idan har annabi ya shiga cikin ayan nan to sahabbai sun shiga. In ku kace sahabbai ba sa cikin annabi ma sai dai ka fidda shi dan hada ayan Allah yi. Yace yau malaiku zallahu annabiya, babu komai tsakani, yace wallazina amanu ma'ahu, da waɗannan da suka yi imani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu ko shakka ba da kowa ake ba a wannan ayan sai da sahabbai. Shi yasa Allah yace masu imani na gaske, wallazina ja'u min ba'dihim, waɗanda suka zo bayan sahabbai sun bar duniya, waɗanda suka zo daga baya ƴan baya, inda har masu imani ne to ga siffarsu, yaquluna rabbana ghfir lana, sukan ce ya ubangiji ka gafarta mana, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil imani, ka gafarta waɗanda suka riga mu yin imani, dan Allah suwa suka riga mu imani, sune sahabbai. da su annabi ya rayu su ya kira suka amsa addinin ta hannun sai zo mana har zuwa yau to inda kai mai imani na gaske kana nema wa kanka gafara ne kana nema wa sahabban annabi gafara kana ƙara musu addu'a neman yardan Allah kana ainihin kaunan duk wani mai imani na gaske Allah ya ce suffa masu imani sukan ce ne rabbana ghafir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil imani sai ce kuma sukan ce wala taj'al fi qulubina ghillan ya Allah karka sanya wani gilli a cikin zukatanmu karka sanya wani kulli mu ji mun tsani ko muna jin haushin sahabban annabi alaihi salatu wassalam karka sa mana ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ya Allah ka sa mu kawunacin sahabbai duk mai imani na gaske ga suffan shi nan yana neman musu gafara kuma baya jin haushin su a kullun addu'a yake musu a kullun neman musu gafara yake a kullun neman musu yardan Allah yake subhanahu wataala yasa imamu shafi'i Allah kara masa ainihin rahama yake cewa Allah subhanahu wataala ya yabe sahabbai cikin alqur'ani mai girma ya yabe su a cikin at-taura ya yabe su a cikin injila yace ya riga ya gabata yabo daga annabi rahama alaihi salatu wassalam dangane da sahabbai a cikin hadisansa ingantattu yace ma laysa li ahadin ba'dahum bayan sahabbai babu wanda ya samu wannan a cikin musulmai gabaɗaya babu wani musulmin da ko wani taron musulman da Allah ya bi su a Qur'ani ya bi su a Taura da Injila annabi ya ta fadan falalan su a cikin hadisai wanda zamu karanta wa ta hudu ba daban wannan magana Imam al-Baihaqi ya kawo ta a cikin manaqibu Shafi'i Imam al-Shafi'i yace babu wani a tarihin duniya da Allah ya yabe shi in ba annabawa ba a cikin at-taura da linjila da qur'ani da tarin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba sahabban annabi ba saboda haka wajibi ne akan mai imani ya itirafi da falalan waɗannan sahabbai ya yi bayani ya faɗi falalan su ya faɗi darajar su ya kaunace su ya girmama su ya musu addu'a ya tsani yayi adawa da gaba da duk wanda yake cin mutuncin su ka'inan mankala ko wane ne shi kuwa ko dan uwanka ne na jini yana zagin sahabbai to ɗan uwantakan nan fa HIV ya kamata wannan ita ce gaskiyar magana kuma ita ce imani wallahi thumma tallahi wa billahi duk mutumin da ya mutu yana zagin sahabbai na rantsa da Allah dan mutane yana cin mutuncin sahabban annabi dan ya kareta Allah ya kareta Qur'ani ya kareta manzon Allah duk wanda ya kareta Allah kuma ya kareta Qur'ani ya kareta hadisai wannan dan jahannama ne ko shakka ma karka yi ka fada kanka tsaye karka yi ko shakka ilan nari falyadhhab wa man kana misuhu ala ay shay'in fatana minhu nasibu inji mai baiti wuta zai tafi duk wanda ya mutu yana cin mutuncin sahabbai a hirdinka da taba darajar waɗannan mutane duk wata shubha da za a kawo maka duk wata suka da za a kawo maka karka manta annabi ma ku masu sukan shi karewa kenan Allah ma ku masu sukan shi akwai wanda sun ce Allah ma ƙarya ne babu shi suna nan ko suna rayuwa annabin akwai wanda suke cin mutuncin shi su zage shi su kaskantar da shi su daukaka waɗansu akan shi to haka nan dan an zage sahabbai karka dauka duk wata shubha da za ka ta rude ka idan zaka rudu da wannan to ka rudu da masu zakin Allah ma ka rudu kuma da masu zakin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kamar da na faɗa waɗannan kadan ne daga cikin ayoyi da muka ainihin dan tsakuro a Qur'ani kaga babu hadisi ko dai da muka kawo saboda babu lokaci idan kace zaka yi bayanin sahabbai a huduwan juma'a wato sai dai ka takura kanka sai dai zama series kai ta yin shi lokaci bayan lokaci zamu yi ta yin su a wurare daban-daban kuma insha Allah a masallatai daban-daban in mun gama mu sake komawa kuma kan yan tasine dan bawo tauhidin nan kariya bawo addinin nan kariya da kuma kare kanmu da yan uwanmu da ainihin neman tsira da ainihin yanke musu hujja dan mu tashi a gaban Allah subhanahu wataala yana mai farin ciki da mu ya Allah ka sa mu gama da wannan duniya lafiya Allah ka sa mu kyakkyawan karshe Ya Allah ka karbi ibadunmu Allah ka gafarta mana kurakuranmu ya ubangiji wannan kasa ta mu Allah ka zaunar da ita lafiya ya Allah duk masu kokarin kawo rikici a wannan kasa dan wata bukata ta siyasa 2027 a wadansu jihohinmu Allah ka san su Allah ga ka ga su Allah ka mana maganin su ya ubangiji duk wanda baya so kasan nan ta zauna lafiya ya Allah kar ka bar shi zauna lafiya ya ubangiji ka san shi ba mu san shi ba Allah ka mana maganin shi Allah ka wulakanta shi Allah ka tozarta shi Allah ka hana shi sakat Allah kar ka bashi jin dadin rayuwa duniya da lahira wadanda kuma za su gyaru a cikin su Allah ka gyara mana su wadanda za su shiru Allah ka sani cikin ilimin ka na gaibu Allah ka shiryar da su Allah mu ma Allah ka shiryar da mu Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina sirf anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adaita tabaarakta rabbana wa ta'alaita Allahumma atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم قد حوائجنا عاجله وآجلي وبنا أوصانا بالدعاء اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا إلى صلاتكم قانتين يرحمكم الرحمن الرحيم